وسلم بسنته الى يوم الدين باي حكايه والسلام عليكم ورحمه الله barka mu da saduwa a wannan yammaci na asabar wanda ya dace da 8 ga watan Ramadan shekara ta 1427 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne yammaci na 30 ga watan 9 shekara ta 2006 miladiya ajiya idan ba mun taba mun tsaya a karshen aya ta 14 cikin wannan sura mai albarka suratul tauba zamu dan dawo baya kadan mu fara daga aya ta 12 domin ma'ana ta dace da juna amma kafin haka akwai tambayoyi bai tambaya ta farko yana cewa menene gaskiyar hadisin da ke cewa idan mutum yana da ɗa a gidansa mace kuma har ta balaga ba tare da an yi mata aure ba to duk abin da take ci a gidan haramun ta ci kuma shi za a ci gaba da rubuta masa zunubi har sai an yi mata aure wannan ƙarya ne ba hadisi bane ba ba magana ba ta da alaka da maganar annabta to yanzu da masu ya'ya mata ya zasu da kansu kenan ya'ya biyu da mai ya'ya uku da mai ya'ya biyar waɗanda ba su yi aure ba kaga zunubi sai illa ma sha Allah muke haka kawai mutum bai laifi ba sai a rubuta masa zunubi ubangiji ta Allah ce la tazuru wazratun wazra ukhra sannan ba a kowane rai kowace rai laha ma kasabatu alaiha ma kasabatu to dan me za a ce kawai dan kana da ya'ya ba su yi aure ba sai a ce a rubuta mutum zunubi wannan ba gaskiya bane ba ko ba hadisin manzon Allah bane ba laifin mace mai yawancin bashi ga yawan fita ba tare da izinin mijinta ba dan Allah mallan kai magana dan tana jin wa'azinka na farko dai shi cin bashi in ba da larura ba ba ya da amfani mutum ya rinka cin bashi domin bashi larura ce in ba ya zama tilas ba ya kai matsayin a farkon musulunci annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan mutum ya mutu aka kawo shi baya yi masa sallah har sai ya tambaya hal alaihi dainun idan an ce eh ana bin sa bashi sai ce sallu ala sahibikum ku je ku yi masa sallah idan ku an ce ba abin shi bashi sannan sai zo yi masa idan ya tambaya ana bin sa bashi sai a ba zan yi masa sallah ba ku je ku yi masa sallah har sai in wani ya ce zan biya a madadin sa sai manzo Allah ya zo a yi masa sallah wannan a farkon musulunci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka yi wato karkashin wannan sai mu fahimci cewa kenan ashe in ba tilas ba babu wani dalilin da mutum zai ta cin bashi sannan kuma idan mutum ya ci bashin nan bai biya ba zai biya fa a lahira tunda ya zama in ba izinin miji to sai fa illa rura ce ta kama ta tilas tana cikin gida gobe ba ta kama kaga ai ba ta cewa bari in jira sai miji ya zo na nemi izini dole ta fita kowa na ruwa matsananci gida zai rushe ambaliyar ruwa za ta ci gida don nan ba a tsaya jiran izinin miji ko kuma rashin lafiya mai tsanani ko naƙuda ta kama ta za a kai ta asibiti a rai kwakwai mutu kwakwai kaga nan gurin za a fita da ita ko da ba da izinin miji ba amma in ba haka ba duk inda za ki je unguwa ko da wajen mahaifanki ne to dole sai kin nemi izinin mijinki wani lokaci ne ake dakatar da cin abinci ana dakatar da cin abinci da zaran alfajiri yake to kafin kitowar alfajiri ya halatta mutum ya ci ya halatta mutum ya sha saboda Allah ce wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr ku ci ku sha har sai farin silili ya bayyana daga bakin silili farin zare ya bambanta da bakin zare Hadisin Bukhari ya nuna abinda ake nufi da farin zare alfajir da yake to bakin zare ragowar dare da bai kammala tafiya gaba ɗaya ba wato har sai alfajir yake to sannan za ku daina ci sannan za ku daina sha wato da mutum ya farka babban abinda ake so ya sani alfajir yake to ko bai ke to ba in alfajir bai ke to ba zai ci abincin sa amma da zaran alfajir yake to to ba za ka fara cin abinci ba amma idan mutum ya fara cin abinci kafin ketowar alfajir yana tsakiyar ce bai kammala ba alfajir ya keto to wannan an baka rahusa an yi maka rangwame ka karasa ko da an yi kiran sallah a masallacin unguwarku a salatu khairu minan nawmi kai dai zaka karasa abincinka tunda ka fara kafin lokacin kiran sallah muqaddara alfajir zai keto biyar saura kwata kai kuma ka tashi ka fara cin abinci biyar saura minti 20 kaga lokacin alfajir bai keto ba biyar saura 25 lokacin alfajir bai keto ba to kana cin abinci kila kai mai nauyin cin abinci ne akwai mutumin da a halittarsa mai nauyin cin abinci ne ko kuma abincin da zafi kana biya hankali haka ba ka yi aune ba sai alfijir ke to zaka karasa cin abincinka babu komai a kanka. Amma ka fari cin abincin bayan alfijir ya ke to to baka da azumi. Amma ka karasa ka fara ci kafin ka kammala alfijir ke to wannan babu lafiya kanka. Akwai asar da nusus wadanda suke nuna haka. To idan mutum ya tashi fa yana shakka alfijir ya ke to ko bai ke to ba, shi baya da agogo ko agogonsa ba daidai yake ba, sannan baya da wanda zai tambaya, amma ya shiga shakka kila alfijir ya ke to kila bai ke to ba, ya zai yi? Waɗansu malamai suka ce kar ya ci, amma waɗansu malamai suka ce a'a, in dai har kana cikin shakka bai ke to ba kenan, dai idan ya ke to ina shakka. Kuma Ubangiji ta'ala ya sanya gaya makarar lokaci da zaka daina cin abinci shine at-tabayyun, hatta ya tabayyana, bai ce ba hatta ta tashakkak da kayi shakka ka daina ci, a'a har sai bayani, idan bayani ya zo shi kuma ya kori me, ya kori shakka. Dai idan ka tashi ka kalli gabas ya keto bai keto ba, to lalle bai keto din ba, dai idan ya keto za ka gani shi, in ka shiga shakka za ka ci abincinka. Wannan shine zance mafi inganci cikin zantukan malamai. Wannan yace mun karanta a baya cikin suratul anfal an ce wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah, ko yake su dan kar a samu fitna a cikin addini. To yaya za a yake su? Ka bi nasoshin shari'a ka gani, ka bi tarihin musulunci ka gani, yaushe annabi ya fara yaki, sannan ya fara yin da'awa kafin yaki, ko yaki kafin da'awa, ko a galwaye da juna, baka iya fahimtar hukunci karkashin nassi daya sai ka hada da sauran nasoshi na shari'a. Addinin musulunci ya yi kira da a gabatar da da'awa, udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al musyrikin wad'u ila rabbika innaka ala hudan mustaqim. Duk wadannan ayoyi na da'awa, da'awa ake farewa duk wanda ba musulmi ba, a kore masa dukkan wata shakka, dukkan wata shubha da ta hana shi fahimtar gaskiya, dukkan wata tambaya da take masa kaikayi a zuci a ansa masa a cikin da'awar da ake mishi, cikin fadakarwa, cikin wa'azi, ko ciki ko a rubuce. Wannan aikin al'ummar musulmi ne, isar da da'awa ta kowace fuska, da'awa a magance, da'awa a rubuce, ta talabijin, ta radio, ta majalla, ta jarida, wato a isar da da'awa ga al'umma. Wannan wajibi ne. To ita kuma da'awa ana yin ta bisa ga ilimi. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basira, lafazin basira da nufin ilimi. Ana yin da'awa ne bisa ga ilimi, ba bisa ga jahilci ba. To dan isarwa mutum da'awa, ya riga ya karba, kaga shikenan an riga an huta. Bai karba ba amma kuma baya adawa da da'awa, shi ma duk an riga an huta da shi. Bai karba ba amma yana adawa da da'awar cewa kuma sai ya hana ta tafiya, to kaga wannan, saboda haka za a yi jihadi. To wajen yin jihadi kuma ba wani mutum ne shi kadai zai shelanta jihadi ba, amma da sauran al'ummar musulmai ana yi ne karkashin khilafa, karkashin shugabanci na musulunci, wanda jama'a gaba daya suka aminta da shi, ko mafiya yawansu suka aminta da shi, ba wanda tsiraru ko mutum uku ko hudu kawai suka nada ba. To sai ai jihadi, shi kuma ba ai jihadi sai an yi tanadi. Dan haka Allah ya ce wa ayyadu lahum mastata'tum min quwwa, a takaice dai akwai matakai masu dimbin yawa. In kana son ka fahimci wannan, sai ka karanta dukkan ayoyin jihadi da ke cikin Al-Qur'ani, banda suratul anfal, banda suratul tauba, suratul muhammad na ciki, suratul baqara da ali imran, duk sun dinkoji ayoyin jihadi. Aya sama da 80 a cikin suratul ali imran ko kusur haka, duk suna magana akan yakin Uhud, ko aya 50 ko nawa makamancin haka. Ka fahimce su da fikihun su a maganganun malamai, ka karanta kitabul jihad wa siyar a cikin sahih bukhari, ka karanta cikin muslim da sauran littattafai, kuma ka bi yaƙe-yaƙe nawa annabi ya yi, menene siyasar yaƙin annabi, wani taktis ya bi wajen yaƙi, da haka ka karanci wannan, shi ne abin da zai sa ka fahimci jihadi, amma ba ƙarƙashin aya ɗaya ko biyu ba. Me ya hukuncin mace ta je kasuwa sayayya? Idan ta yi fita ta addinin musulunci ta sanya hijabi, kuma duk inda za ta yi turmutsu da maza ta kauce musu, kuma ta je abin da ya kai ta saya shi ta je ta saya, kuma ba ta ba da fuska suna musayar magana ita da wanda ta je sayayya wajensa ba, sai abin da ya shafi nawa ka saya, nawa aka sayar, babu wani laifi a kan ta yi wannan. Amma mace ta yi fita wanda take ba ta musulunci ba, ko ta je da gangan ta rinka kutsawa cikin maza don a shafa jikinta, ta shafa jikinsu, ko kuma ta je ta rika maganganu na batsa ita da wanda ta je sayayya wajensu, ta saki fuska ta zubar da mutuncin mijinta, wannan bai halatta ta je kasuwa ba. duk wanda ya san matarsa a haka take bai halatta bai bar ta je kasuwa, dan ba ta da kamun kai, ba ta da kunya, ba ta da tsoron Allah ta tare da ita. Amma haka in dai mace ta je kasuwa ta tsare duk ka'idoji da ya kamata ta tsare, ba ta yi laifi ba, har lokacin annabawa mata sun riga zuwa kasuwa suna tsayya, ba ma kasuwar musulmi, har kasuwa arna, dan dalilin yakin banu nadir da banu qaiduqa, wata mace ce ta je kasuwar Yahudawa sayayya, ta durkusa tana taya waɗansu kaya, sai wani ya zo ya saka zaninta da gangan bata sani ba, da ta tashi miƙewa sai ta miƙe tsirara, wannan ƙara da ta yi an keta mata mutunci shi ya kawo jihadi, sai da aka tarwatsa Yahudawa aka kore su daga Madina, tunda aka tsarsu aka yi wannan mahallu shahid, da sai annabi ce inda zuwa kasuwa ba kyau, kar wadda ta ƙara zuwa kasuwa daga yau, to kuma bai shelanta haka ba. A takaice dai, idan mace za ta je kasuwa ta san tsoron Allah, ta kame bakinta, ta yi shiga mai kyau, ta tsare mutuncinta, ta tsare mutuncin addinin musulunci, ta tsare amanar mijinta. Wanda yake yana neman aure sun samu fahimtar juna shi da yarinyar, amma kuma iyaye ba su samu fahimtar juna ba, yanzu ya za a samu mafita. Yadda za a samu mafita shi da su samu fahimtar juna din. Ko ta mafita ne banda wannan? Yanzu kai ka san dabarun da za ka bi iyaye din su samu fahimtar juna. Ko ka haɗo waɗansu dattijai abokanan mahaifinka don a samu fahimtar juna. Ko abokanan mahaifinta yin daga wajen mahaifinta ne matsalar yake don a samu fahimtar juna. Amma idan suka ce ba su yarda ba, kai iyayenka suka ce ba za ka aure ta ba, dole ka haƙura. Ko ita iyayenta suka ce ba za ta aure ka ba, ita ma dole ta haƙura. Bayan da za a aure dai babu iyaye a ciki. Kuma kai ka san ana canza mace amma ba a iya canza uba ko uwa. Kai ma kuma kin san ana iya canza miji amma ba a iya canza uba ko uwa. Saboda haƙƙin iyayenta akan ta yana da girma, kai ma haƙƙin iyayenka akan ka yana da girma. Ka je ka ga niyyar kana so, mahaifinka ce shin bai yadda ka yi aure a wannan gidan ba, ya kai iya da ranka. Ka lallashe shi, in ya ƙi yadda ka sake lallashe shi, ka bi ta kan abokanai, ya ƙi yadda sai ka haƙura ka nemo ta. Sai ka ce sai ka tashi hankali tsakaninka da mahaifinka akan mace, ka iya aurenta a yau, a gobe Allah jarrabe ka, ka sake ta, kuma kun bata da mahaifinka, sai ka yaya. Ko ke ki matsale ki ce sai shi in ba shi ba sai rijiya, in ba shi ba sai kafar katako, shikenan ba wani kafar katako, za ki je kuma ya ci mutuncin ke sake ki, sannan kuma ki ji kunyar dawowa gida ki faɗa. Yaso da dama akwai wanda suka tayar da bore sai sun auruwa ne, amma ƙarshe idan ya ci mutuncin su kuma su ji kunyar su dawo gida su faɗa. To saboda haka ana bin hanyoyi, ana bin abubuwa ta hanyar da ta dace. Ka lallashi mahaifanka ta hanyar da ta dace har su yarda, in kayi kayan sun yarda sai ka haƙura. Ke ma haka, ke lallaki mahaifanki har sai da in sun kiyar da su ke haƙura, ya zaki? Wannan yana cewa, ka yi magana a kan Ahlul Baiti kwanaki, ka ce su ne Banu Hashim da kuma Banul Muttalib, ni abin da na faɗa kenan, Banu Hashim da Banul Muttalib, amma kai ka rubuta Abdul Muttalib, ka ga akwai bambanci. Al-Muttalib daban shi kuma Abdul Muttalib daban. Banu Hashim da Banul Muttalib yace to karin bayanin anan wurin hatta kafaran su a'a sai musulman su. Ko da a lokacin nan nace Banu Hashim nayi shiru ko Banul Muttalib nayi shiru, to ina nufin musulman cikin su. Wanda ba musulmin cikin su ba, ba a sashi cikin Ahlul Baiti, sai da in an tashi yin salati a sashi a ciki, ko an tashi ba da ganima a bashi. Sai musulman cikin su, waɗannan su ake kira Ahlul Baiti. Wannan yana ya rubuto ba tambaya bace, ba ya ce su ƴan uwa ne musulmi masu kishin addini sai shiga aikin police, sun kammala course din su ne ko karatun su a police academy da ke Kano, dan haka suke bukatan ai musu addu'a ta fatan alkhairi. Muna muku addu'a ta fatan alkhairi, Allah ya amfane ku da musulunci, Allah ya amfani musulunci kuma da ku, kuma Ubangiji ta'ala ya sa ku toshe mana wata kafa da da ba wanda ya toshe mana ita. Ku zanto jakadu na addinin musulunci akan matsayin da kuka samu kanku a ciki. Allah ya taimake ku, Allah ya sanya albarka a rayuwar. Na ce za mu tashi daga aya ta 12. Wa innaka tu aymanuhum bi Allah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa innaka tu aymanuhum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatimu a'imma الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم
cikin abin da na fada ajiya na fada abin da ma'anarsa ita ce a sulhu da aka yi na Hudaybiya tsakanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da Quraishawan Makka yana daga cikin ka'idojin sulhun shine wato ku mutanen Makka ba za ku yaki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sahabbansa ba haka kuma ba za ku taimaka a yake shi ba shi annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai yaƙe ku ba haka ba zai taimaka a yaƙe ku ba wannan ka'ida ce daga cikin ka'idojin sulhun sannan kuma an bayar da dama ga sauran kabilun Larabawa wanda yake son yin kawance da annabi yana da dama ya tafi kawance da annabi da zaran ya kulla kawance da annabi to a wannan lokacin Quraishawan Makka bai halakka su yaƙe shi ba dai in sun yaƙe shi kamar sun kare alƙawarinsu da annabi a wannan lokaci ba hali annabi da sahabbai su yaƙe shi dan in sun yaƙe shi kamar sun yaƙi Quraishawa ne wannan yana daga cikin ka'idojin sulhun wanda aka yi shi a shekara ta 6 bayan hijira to lokacin da aka yi wannan sai ya zanto kabilar Quzaa kabila ce daga cikin kabilu na Larabawa sai suka amince su shiga cikin kawance da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda wannan ke nufin ba hali Quraishawa Makka su yaƙe su ko su taimaka a yaƙe su sai kuma aka samu wata kabila kuma ta Larabawa daban ita kuma sai ta shiga kawance da Quraishawa wanda su kuma ba halin annabi yake su to waɗannan kabilu guda biyu suna da fada a tsakankanin su tun na jahiliyyar su sai waccan kabila dake kawance da Quraishawa ta kai hari ga wannan kabila dake kawance da annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga kaida Quraishawa ba za su taimaka ba annabi ma ba zai taimaka ba sai dai su kyale su su rabu su ido su ci kansu da kansu to amma Quraishawa sai suka ce yo ai tsakanin annabi da Makka da nisa kila in mun dauki makamai cikin duhun dare baya ganin mu za mu iya zuwa mu je mu taimakawa wanda suke kawance da mu dan su lallata wanda suke kawance da annabi sallallahu alaihi wasallam haka ko suka yi suka taimaka aka je aka yaki waɗancan mutane to su kuma da aka yake su sai suka garzaya suka tafi suka sa wakili zai faɗa wa annabi Quraishawa fa sun taimaka an yake mu mu muna kawance da kai wanda ke nuna kai ma yanzu zaka iya bamu agaji dan mu rama abin da aka yi mana to Quraishawa sai suka ji labarin ai annabi ya samu labari sai sai ga babu yanda za su yi lalle sai dai sai maza su tura wakili su karyata wannan labari ko kuma su ce mantuwa suka yi ko su ce kuskure suka yi su je dai yadda annabi ba zai dauko rundun da yaki ba dan a zo a yake su a Makka aka tura Abu Sufyan ya je Abu Sufyan yana shugaban kafirai a wannan lokaci kuma gashi Issa tana gidan annabi annabi na aurenta an gane ko ita ce Ramla bintu Abi Sufyan lokacin da ya je Madina ya fara bi ta kan Abubakar Abubakar yake bashi fuska ya fara bi ta kan Umar Umar ma bai bashi fuska ba sannan sai ya je gidan Issa wato ita ce Ramla bintu Abi Sufyan matar annabi yana shiga ta gidan ne bayan ta yi masa sannu da zuwa zai zauna akan shimfiɗa sai ta dange sai ban san me kike nufi ba ni ne kike ganin na fi karfin in zauna akan irin wannan shimfiɗar ko kuma shimfiɗar ce ta fi karfin irin mu ba ta mu bace me kike nufi tace ai shimfiɗar ce ta fi karfin irin ku firashi rasulullah kai kana arne na dasa ka ce zaka zauna akai shimfiɗar annabi ta fi karfin ka sannan da dai ta bar mata ta mai da ita gefe guda ya fita ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dukkan maganar da zai yi ne ya ja hankalin annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce masa komai ba bai ba shi ansa ba to daga nan ya tabbatar cewa kenan ya riga ya sun warware alƙawali kenan a yanzu kenan annabi na iya yaƙar su kuma tsakanin watan yarjejeniya da faruwar hakan wata 17 ko wata 18 kaga in an yi wancan a shekara ta 6 wannan ya nuna kenan a yanzu ana cikin shekara ta nawa ta 8 kenan saboda haka ya tabbatar haka sai koma Makka je sanar da mutanen Makka to shine Ubangiji subhanahu wataala ya saukar da wannan aya bisa ga ra'ayin mafiya yawa cikin malaman tafsiri irin su Ibn Jarir al-Tabari irin su Ibn Kathir irin su al-Imam al-Baghawi da sauran malaman tafsiri masu yawa suka ce wannan aya tana magana ne akan wancan warware alƙawali da suka yi wa innaka su aymanuhum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufr innahum la aymana lahum la'allahum yantahu amma addiya na faɗa muku cewa Huzaifa ibn al-Yaman shi yana ganin ma'abuta wannan ayar ba mutan Makka bane to wannan ra'ayi ne da fahimta ta shi wanda ya sha bamban da dukkan jumhurul mufassirin cikin sahabbai da tabi'ai duk ya saba musu bisa ga wannan fahimtar fahimtar su shi ta shi take kadai amma jumhurul mufassirin cikin sahabbai da tabi'ai duk suna magana akan cewa akan mutanen Makka ake magana ina ba dan kun fahimta idan muka ce akan mutanen Makka ake magana wata magana za ta sake tasowa ita ce mun faɗa a jiya a farkon surar cewa ita wannan suratul tauba ta sauka ne lokacin da annabi ke dawowa daga yakin Tabuka kuma galibi ta ace innahum la imana lahum su dan ba su da tsare alƙawali diddai ma'anar ta zama daya sawa'un ka ce la imana lahum ko ka ce la imana lahum la'allahum yantahun ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul wa hum bada'ukum awwal marra wannan ita ce hujjar jumhurul ulama cikin sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina malaman tafsiri da suke cewa ayar tana magana akan mutan Makka ba kamar Huzaifa ba da yake cewa ma'abuta wannan aya ba su zo ba sai nan gaba ayar tana magana akan mutanen Makka suka ce gashi abinda aka lissafa laifukan su ne ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum shine wancan alƙawli da suka rore wa hammu bi ikhrajir rasul tunda can wa hum bada'ukum awwal marra a yakin Badr sukofin nan guda uku dun nasu ne kowanne daya suka yi ya halatta a yake su ballantana sun yi laifuka guda uku a hade nakasu aymanahum laifi ne mai zaman kansa hammu bi ikhrajir rasul laifi ne mai zaman kansa yukhrijuna rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum qaditum jihadan fi sabili sannan kuma bada'ukum awwal marra shi kansa yake laifi ne mai zaman kansa sai Allah ta atakhsawnahum fallahu ahqqu an taksawhu in kuntum mu'minin yanzu tsoron su kuke ji Allah sai ya fitan cantar ku ji tsoron sa in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minai lafazin in kuntum mu'minin da ke nan in din nan shin in ce shartiyya ko kuma in ce ba shartiyya ba ita da ire-irenta dake cikin alqur'ani kamar fadin Allah ta'ala wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin kada ku yi rauni kar ku tsorata wa antumul a'launa ku ne mafiya ɗaukaka in kuntum mu'minin in kun kasance mu'minai malaman nahawun basra suka ce in ce shartiyya wato sai zanto abin da ya gabace ta shike fassara jawabin sharatinta antumul a'launa in kuntum mu'minin yani in kuntum mu'minin fa antumul a'launa haqqan in har ku mu'minai ne to lalle ku ne madaukaka sannan kuma fallahu ahqqu an takhshawhu in kuntum mu'minin yani in kuntum mu'minin fallahu ta'ala ahqqu an takhshawhu ma qablaha yufassiru jawaba shartin alladhi ya'ti ba'daha abinda ke kafin in din yake fassara jawabin shart tunda babu shi a ganin ido amma malaman nahawun kufa suka ce in anan bi ma'ana iz ma'ana ta daidai da iz yani wala tahinu wala tahzanu wa antum al-a'launa iz kuntum mu'minin kuni mafi daukaka yayin da kuka zama mu'minai kaga ba in ce shartiyya ba atakshawnahum fallahu ahqqu an takshawhu in kuntum mu'minin yani iz kuntum mu'minina in anan bi ma'ana iz a wajen malaman nahawun kufa wanda nahawun su yana da yanci sama da nahawun basra wanda ake makalkale mutum da ka'idoji wani lokaci Allah ba da hakuri ga wanda mazhabin su shine mazhabin mutanen basra a nahawu ni kan mazhabi na shine mazhabin mutanen kufa atakshawnahum fallahu ahqqu an takshawhu in kuntum mu'minin qatiluhum yu'adhibuhumullahu bi aydikum wa yukhzihim وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ان جن دايفو مدنن كلمومي دون نفسر تنجيا ابينده نفا دا ايو كوي ريبا تي تكفا فرلن نا سوجي تنجيا wannan kuma nafila ce aya ta gaba
am hasibukum an tutraku walamma ya'lamillahu alladhina yahadu minkum walam yastakhidhu min ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم فيها خالدون
وبنجيتي أم حسبتم أن تتركوا shin kun yi tsammanin za a kyale ku haka kawai yayin da kuka yi da'awar imani imanin baka da kuka yi da'awa wancan ya furta kalmar shahada wancan ma haka sai a kyale ku ba tare da an jarrabe ku ba ba tare da an yi gwaji ba walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum alhalin Allah bai riga ya bayyanar da waɗanda suka yi imanin cikin ku ba ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا irin wadanda da suka yi imanin gaske basu riki ba wanin Allah basu riki ba wanin manzon Allah wanin mummune a matsayin walija abokin shawara wanda za su sirranta mishi sirrin su abin nufi ana gane mummune na gari yayin da ya kasance yayi imanin gaske ya aminta da karfin Allah ya aminta da imaninsa da manzon Allah ya aminta da kasancewarsa tare da ƴan uwansa mummune walam yatakhudhu min dunillahi wala rasulihi wala almu'minina walida basriki wannan Allah wannan manzon Allah wannan mummune a matsayin walida abokin shawara ba domin lafazin walida daga walada yalidu ne alwulud daidai da dakala yadkhulu ad-dukhul sukan ce alwalida daidai da ad-dakhilatu to ad-dakhilatu wadansu sun fassara shi da bakon abu bare wanda ba cikin dangi ba dukkan wanda ya riki wani abun kauna a zuciyarsa wanda ba Allah ba ba manzon Allah ba ba mummuni ba to ya riki walija min dunillahi min dun rasulihi min dun almu'minin kenan to wannan kuma ya ci karo da hakikanin imani dan hakikanin imani kauna ta kulwala tana tabbata ga Allah sannan kauna mabi mata ga manzon Allah sannan kaunar da ke biyo wannan wanda rese ne na waccan shine kaunar ƴan uwanka mummuni babu yanda za a yi ka fifita wani wanda ba mummuni ba akan mummuni dan uwanka wajen kaunarka wajen taimakonka wajen agajinka daga lokacin da ka ji kana fifita wanda ba mummuni ba akan mummuni to ka tabbatar babu ragowar imani tsare kai kenan dan ka'idar imani shine ka so dan uwanka mummuni koda ya saba ma koda yana ma ba daidai ba koda ya taka ma ko ya zubar maka kalmar shahada da yake furtawa daga bakinsa ita ce ta cece shi a wurinka sai kake son shi dan ita kaunar Allah da kaunar manzo Allah da yake sai kake son shi dan wannan koda kai yayi maka wani abin da yake ba daidai ba amma idan ka gina kaunarka akan cewa in mutun ya bani ina son shi in ya hana ni ko bana son shi wato ka zama dai hadisin Hausawa wal bani wal baka ma'ana kai yanzu kana gina soyayya ne akan wanda ya baka kaso shi wanda ya hana ka kuma ka ki shi wanda ko ba wannan ce kaida ta addini ba kakan so mutun dan yana son Allah yana son manzon Allah yana son addinin musulunci yana son alqur'ani yana son sunnar annabi kakan ki mutun dan yaki Allah yaki manzon Allah yaki alqur'ani yaki sunnar annabi yaki musulunci to sai ka kishi akan wannan koda kun fito uwa dai uba da dan haka dai kaida ta imani ke am hasibtum an tusraku walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum ba tare da Allah ya bayyana da masu jihadin cikin ku na gaske ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا إذن وانا بسلقي وانا الله وانا منزان الله وانا ممنبع مزيان أبوك سري كوكو موانا ذات قونتا والله خبير بما تعملون وبنجي تعالى مثلين دنغن دابين دكوك أي كتاوة دوما الخبير دقاء الخبرة لي الخبرة بسيء شيني قاري واكم أبو سنن أبوكم شيني قاري واكم كوكو والله خبير بما تعملون Allah mai bada labari ne dangane da abin da kuke aikatawa. Ubangiji yace ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fil nar khalidun. Ma kana lil musyrikina, wannan kamar amsa ce da kila mai tambaya ya iya yi, me yasa jiya aka karanto manzon Allah ya ce kada wani musyriki ya kusanci dakin Allah, tare da cewa a cikin su akwai wanda suke zuwa su ciyar da mai jin yunwa, su tufatar da wanda yake cikin tsareci, su taimaki wanda za a zalunce shi, cikin su akwai wanda suke tanadar kuɗi kawai don yin sutura ga dakin Ka'aba, cikin su akwai wanda suke tara kuɗi kawai don gyara dakin Ka'aba idan wani wuri ya balagace yana buƙatar sabon gini. To ta yaya za a ce kuma yanzu daga wannan shekarar kasa sake zuwa wata? Sai Ubangiji ce ma kana lil musyrikina yu ai, bai inganta ba ga musyrikai masu shirka an yi amuru masajidallah su ce za su raya dakin Allah shahidina ala anfusihim bil kufr. Masajidallah a wata kira'a masjidallah, an yi amuru masjidallah, wato kenan kira'ar Ibn Kathir al-Makki da kuma Abu Amr al-Basri, wato Abu Amr ibn al-Ala. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi shahidina ala anfusihim bil kufr, bai dace ba, bai ma inganta ba ga musyrikai su ce za su raya dakin Allah alhalin shahidina ala anfusihim bil kufr, suna masu shaida akan karan kansu cewa su masu shirka ne. Ta yaya suke shaidawa kansu cewa su masu shirka ne? Maganganun su da ayyukan su, in sun tashi rantsuwa za su rantsa da Lata da Uzza, in sun tashi neman agaji da taimako za su kira Lata da Uzza. Wannan kamar shaidawa kansu suke su cewa su kafare ne, su mushrikai ne, dan me suke kiran wannan Allah? Sannan kuma dawafin da suke in sun zo dakin Ka'aba din a cikin labbaika din su, ai wannan ma akwai shirka, dan suna cewa labbaika la sharika laka labbaika illa sharikan huwa laka tamliku huwa ma malaka, wannan ita ma shirka ce. Shahidina ala anfusihim bil kufr, da dai dukkan wani abu, ma'ana shahidina bil lisanil hal ko shahidina bil lisanil maqal, suna shaidarwa kansu a baki su da kansu, kuma suna shaidarwa a aikace cewa su dinnan wato akan kafirci suke. Allah ta ulaika habitat a'maluhum, irin waɗannan ayyukan su sun riga sun rushe. Wa fin nari hum khalidun, a cikin wuta su suna masu dawwama, za su dawwama a cikin wuta, Allah ya tsare mu. Wato kenan shirka tana lalata aiki. Da haka Ubangiji ya ce da manzon sallallahu alaihi wasallam, wa laqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablik لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كما الله يزانو ونكسون النبوة أتكين سورة الأنعام تندق وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلنا هدينا. Da aka je karshe sai Allah ya ce walau ashraku lahabita anhum ma kanu ya'malun, inda sun yi shirka da duk abin da suka aikata ya lalace. Sai wannan ya nuna idan mutum na shirka aikin sa na lalacewa, shirka na lalata aiki gaba daya. Allah tsare mu da shirka. Sai Allah ya ce
inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ.
إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ فَنَذِكْ كَدَيْ وَنْدَ يَكِي رَايَ دَاكُنًا اللَّهِ يَرَايَ مَسَلَّاتِي مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ شِينَ دُكَمْ وَنْدَ إِيمَانِ دَ اللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ كُمَا إِيمَانِ دَرَانَ الْكَرْسِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ يَطَيِّدَ صَلَّى كُمَا يَبَادَ زَكَاةَ ولم يخشى الا الله bai kuma ji tsoron kowa ba sai Allah. Ana nufin tsoro wanda yake a matsayin ibada, ba tsoro na ɗabi'a ba. Dan akwai tsoro na ɗabi'a, ka ji tsoron kura, ka ji tsoro idan an ce wannan hanya akwai yan fashi, ka ji tsoro in ka ji waɗansu sun ƙetaro gidanka da daddare, wannan tsoro ne na ɗabi'a. Dan mutum ya yi wannan bai laifi ba, bai ci karo ba da faɗin Allah ta'ala fala takhshawhum wakhshawni, bai ci karo ba da faɗin Allah ta'ala fala takhafuhum wakhafuni in kuntum mu'minin, bai saba wa ka'idar wa lam yakhsha illa Allah ba, dan tsoro ne na ɗabi'a. Kaga wani abu ka firgita, Annabi Musa lokacin da ya jefar da sanda ya ga ta zo mucijai, falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqqib, Allah ce ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun illa man zalama thumma badala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim. Kaga anan gurin tsoro ne da dabi'a, dan haka ba a zarge shi ba a kai. Haka lokacin da za a turo shi ya zo ya sanar da mutanen garin Fir'auna kasar Misra, manzanci yake ce musu wato na kashe rai a cikin su, wa khafu an yaqtulun, ina jin tsoron su kashe ni, inni qataltu minhu nafsan fa khafu an yaqtulun, ina jin tsoron su kashe ni. Nan ma ba a zarge shi ba kan wannan tsoron, dan tsoro ne na dabi'a. Amma tsoro irin ka ji tsoron wani na iya talautar da ni, wani na iya tsora min cuta a jika, wani na iya yi min kaza cikin abin da ba mai iko a kansa sai Allah, to wannan tsoron shine zai zama shirka. Ba a jin tsoron kowa a irin wannan sai Allah ta'ala shi kadai, dan ba mai bada arziki sai Allah, ba mai talautarwa sai Allah, ba mai bada mulki sai Allah, ba mai kwacewa sai Allah. Kowa ne ya ce ka bata masa rai, dan haka ka gani harkar kasuwancinka ta lalace, ƙarya yake, ka ce ba abin da zan gani sai alkhairi. Eh, ka faɗa da babban murya yaji, ba abin da zan gani sai alkhairi. Ko ka bata wani rai ya ce ka gani, ai sai mun karya ka, sai mun ga bayanka, ka ce ba abin da zan gani sai alkhairi. An ko har ka tsorata dan ya ce za ka gani, wai kasuwancinka zai lalace, ko za a kwace mulki daga hannunka, to wallahi kai ma ka ji tsoron tsumma. Tsumma, ka san dai tsumma? Wallahi ka ji tsoron tsumma, ba abin da zai maka. Wane ce wai ya razana ka, za ka rasa kaza, za ka rasa kaza, yo inda son samun shi ne, da su wane da su wane yanzu ba su da rai, amma da su wane da su wane suna nan da rai daram ana jin su. Haka ne ko ba ku? Walam yakhsha illa Allah, yanzu to bi tsoron kowa ba sai Allah. Fa asa ulaika an yakunu min almuhtadin, to lalle irin wannan za su kasance daga cikin almuhtadin shiryayyu. Lafazin asa ana yin amfani da shi don kyakkyawan fata, ana sa rai, ana kyautata zato, ana sa tsammanin an yi kunu minal muhtadin. Amma da yawa idan asa ta zo a cikin Alkur'ani a janibin Ubangiji, ana fassara ta da al-ijab, lallai waɗannan za su kasance daga cikin shiryayyu. Domin duk wanda ya yi imani da Allah da ranar tashin kiyama, duk wanda ya tsayar da sallah ya bada zakka, duk wanda bai ji tsoron kowa sai Allah ba, ko shakka babu wannan shiryayye ne, kimtsatsai ne, Allah sa mu cikin shiryayyu. Wannan ayoyi guda biyu, musamman ta farko ma kana da musulki na an yamuru masajidallahi, Imam al-Bukhari yayi babi akan ta, babu ta'awuni fi bina'il masjid, babin da yake magana akan taimakekeniya da juna wajen gina masallaci. Sai kawo wata aya, sannan kuma sai kawo hadisin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda ya kunshi lokacin da Annabi ke gina masallacin sa, sahabbai sun yi taron dangi da juna, kowane mutum yana daukan bulo ɗaiɗai, amma Ammar bin Yasir yana daukan biyu, har manzon Allah yake karkade masa kura ya tsaya, wai ha ammarin taqtulhu al-fi'atul baghiya yad'uhum ila al-janna wa yad'unahu ila an-nar. Kai san Ammar yan tawaye ne za su kashe shi, yana kokarin kiran su zuwa ga aljanna, sai kiran shi zuwa ga wuta. Wannan sai nuna kamakeke ne da juna wajen ginin masallaci. Ma'ana abinda Imam al-Bukhari ke nufi, tunda an ce mushrikai ba za su gina masallaci ba, to kuma mu ne sai ku me, ku tashi ku, da ya kawo ayar sai kawo wannan hadisi, ayar tana kore mushrikai ba za su yi ba, wato ku kuma ana buƙatar ku kuma ku yi me, ku gina masallaci, wanda yake da hali ya gina. Sannan ya kawo hadisin dukkan wanda ya gina masallaci dan Allah, Allah zai gina masa gida a cikin aljanna in yayi don Allah. To abinda wannan ke nufi ya yan uwa, gina masallaci, to shi kuma gina masallaci iri biyu ne, gina shi ta fuskar ganin ido, abinda ido ke gani shine bulo da suminti da kwano da yashi da fenti da sauran abubuwa da ake yi, wannan ginin daban. Sai kuma gini na biyu shine raya shi ta hanyar ibada, raya masallaci ta hanyar ibada, tsayar da salloli guda biyar a ciki, yin sallar juma'a a ciki in ya kai a juma'a, kafa halaqatul ilmi, wato majalisin ilimi a cikin masallaci. Waɗansu malamai suka ce mahimmancin majalisin ilimi na tafiya ne ka faɗa da ka faɗa da mahimmancin sallah, don sallah ba ta inganta sai an gina ta kan ilimi. Dukkan mutumin da ya yi masallaci sai ya kokarin ya ga lalle ana salloli guda biyar a ciki, sannan bayan ana salloli guda biyar a ciki lalle ya samu wani malami masanin alqur'ani, masanin hadisi, masanin fiqhu, masanin tauhidi, wanda zai yaɗa ilimi a ciki. Dan idan kawai sallah za a yi a kulle masallaci, musulmai ba za su farka daga barcin da suke ciki ba, dole masallaci sai da motsi, sai ana karanta ayoyin alqur'ani, sai ana karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku shaida ne akan cewa masallatai sun farfado ne ta hanyar darussa na ilimi da aka rinka yi a cikin su. amma da can da akwai masallatai, amma tun da sallah ake a kulle kowa tafi gida, sai kasance ba basu rayu sosai ba, har sai da aka riga karantar da Alkur'ani, aka riga karantar da tafsiri, aka riga karantar da hadisi da tauhidi, sannan al'ummar musulmi suka fara rayuwa. Da haka wajibi ne rayar da masallaci ta hanyar ilimi. Shi ko ilimi so ake a samu malamin da yake da jin tsoron Allah, kuma yake da wadataccen ilimin, sannan yana da himma wajen ƙara shi. Dan malami rabbani kenan, malami rabbani wanda yake kwatanta abin da yake karantawa, sannan yana karantarwa kuma kullun yana ƙara haɓaka ilimi, baya jin cewa aimowa ilimi mun riga mun je ƙarshe. Ya iya ƙare wani matakin ilimi, ya yi digiri na ɗaya ko na biyu ko har ma ya fi hijiri akan addinin musulunci, amma wannan baya nuna ya ƙare ilimi. Har yanzu yana nan cikin bincike, har yanzu yana nan cikin nazari, har yanzu yana nan cikin tuntubar abokanansa, sa'anninsa da wanda suka ɗara shi, wani lokacin har ma waɗanda ya fi yana ƙaruwa da su. To wannan shine malami rabbani, walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun, jama'u baina at-ta'lim wa ad-dars. Tu'allimuna alkitab, suna karantar da littafin Allah, sannan tadrusuna, kuma suna karanta. Zai karanta ya karantar, ya karanta ya karantar, amma kullun in karantarwa 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 baka karanta, dalibanka za su kure ka, in sun kure ka kuma za ka yi ƙarya ko ka shiga dabaru. Amma kullun kana karanta, to wannan shine ba za su kamo ka ba. Kullun kuna tafiya, kullun kana ƙaruwa, kullun suna sabon ilimi tattare da kai. To wannan shine malami rabbani mai jin tsoron Allah. To da waɗannan ake raya masallatai, wannan shine mafi muhimmanci. Amma gina masallaci ɗaya nan, ɗaya can, ɗaya can, ɗaya can, ta yadda sallar nan tana shiga can, kiran sallar nan yana sarƙafewa da na can, wannan bid'a ce ta ƙarshen zamani, kuma alama ce cikin alamomin tashin kiyama. Wallahi tallahi alama ce daga cikin alamomin tashin kiyama. Manzon Allah ya bayyana ta, ma'ana an faɗi abin dan ku guje shi, ba dan ku yi shi ba. So ake a unguwa ɗaya jama'a su taru a masallaci ɗaya, a gari ɗaya jama'a su taru a masallaci ɗaya, sai in adadin mutan garin ya fi ƙarfin masallacin, to sai a ƙara na biyu. Adadin mutan unguwar ya fi ƙarfin wannan masallacin ɗaya, sai a ƙara na biyu. Ba latazakarifunnaha kama zakarafat al-yahudu wan nasara, sai kun kawata ɗakunan ibada ku irin yadda yahudu da nasara, kirista da ƴan mishan kenan da yahudawa, suka rika kawata ɗakunan ibadansu. Ko so ake kuraya shi da ibada, karatun alqur'ani, qiyamul layl, zikiri, salati ga annabi a cikin masallaci, sannan kuma wato ilimi, yaɗa ilimi, wannan ake son a raya masallaci da shi. Amma ba fentuna waɗanda suke sun shallake hankali ba. Allah ya sa mun gane. Inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zaka wa lam yakhsha illa Allah fa sa ulaika an yakunu min al-muhtadin. Allah ya sa.
Aj'altum siqayatan hajj wa imaratan masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
إمام مسلم يروى حديثي ده سندينسا حذوا أن نعمان ابن بشير الله سكاري داغريش نعمان ابن بشير يتي كنت عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناكسا تينا زوني أجيكم منبر عند النبي كي هوا يهدوبا أما صلى الله تنسى. فقال رجل ما أبالي ألا أعمل عملا بعد الإسلام إلا أن أسقي الحاجة. بندامبا باين شغاتا مسلمتي أتي با وانا أيكي دانا تبا يسي شاير دا الهزي انصوزو أيكي هجي انتان دا مسلو وانشا ينا نسي انبا وانا أيكي دانا تبا يسي دانا فرت كلمة شهادة سي وانا توني وانا يأسيني سبو دا أبني ميلادا لفظن الحاجة أنا نفن الهجي قدا دي أما اسم الجنس ني ياشا في الهزي شاير دا الهزي. An gane ku, saqayati an askil hajja. Wa qala akhar, wani kuma yace ma ubali an la a'mala amalan ba'da al-islam illa an a'mura al-masjid al-haram. Ni ko ban damu ba bayan furta kalmar shahada ta, a ce ba aikin da na taba yi sai na taimaka wajen raya masallaci mai alfarma na Makka, da ni aka yi gini ko da ni aka raya shi da ibada. Wa qala akhar, ɗaya daga cikin su kuma yace الجهاد في سبيل الله افضل مما قلتم. اي mutun ya fita yaki dan yada kalmar shahada, dan yada kalmar musulunci, ya fifi ko sama da duk abin da kuka lissafa, kai da kace ka tayar da alhazai, kai da kace ka taimaka wajen gina ɗakin Ka'aba, cikin ku duk wanda ya fita jihadi ya fi ku falala, ya fi ku matsayi. Lokacin da suka faɗi wannan magana, fa zajarahum Umar, sai Umar ya musu tsawa cewa da Allah ku yi sulhu, ku daina musu. Wa qala, yace la tarfa'u aswatakum inda minbari Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ku daina ɗaga muryarku a wurin minbarin Annabi. Annabin fa baya nan, amma kar a ɗaga murya a wajen minbarin don girmama Annabi, don ladabi na sahabban Annabi. Ku daina daga murya ku a wajen minbarin Annabi, wa huwa yawmul juma'a, kuma mun buɗe ƙari gashi ma yau ranar juma'a. Walakin idza sallaytul juma'a dakhaltu fastaftaytuhu fi ma ikhtalaftum fi, jama'a idan an yi sallar juma'a zan shiga in tambayi Annabi dangane da wannan abin da kuka yi sabani a cikin sa. Annuman bin Bashir ce fa anzalallahu azza wa jalla, sai Allah ya saukar da wannan aya, aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أظاهري سيمك سوا ونن أبن تسونا دا صحبنا سكي شيني كي دا علاقة دا سوكر آية أما كما قبات اي سورة كما يدى مكة فدا باين داو ودا غيكين تبوكا كان هنية تسوكا دا هكا إرم ونن اللفظي دا صحبي سكم فدا سكم فتيشيني أمتين lokacin da suka tattauna sai aka karanta musu wannan ayar, dama tana nan an saukar da ita. Abin nufi dan a nuna ayar ta ba su amsa, fadin ayar ya shafi waɗanda suka saukar dan ita so ne mushrikan Makka, kuma ya shafi waɗanda suka yi tambaya a yanzu. Kuma mu ma a gobe in wani abu ya faru makamancin wannan ba iya karantowa, amma kaga ba za mu mai da wannan abin shine sabon saukar ayar ba. Dai idan wani bai sani ba, bai san islahat na salaf ba, sai karanta wannan a matsayin sababin nuzulu wanda ba sababin nuzulu bane ba. Shine dalilin da yasa na karanto hadisin dan wannan fadakarwar. Ubangiji ya ce aja'altum siqayatal hajj, shin yanzu kun mayar da shayar da alhazai, wa imaratal masjidil haram, da kuma raya masallaci mai alfarma. Lafazin siqaya shayarwa, imara rayarwa, wato al imara da as-siqaya dukkanin su masdar ne, kamar as-siyana kaga shi ma masdar ne. Wato kwama yadda wannan kaman amana billahi wal yawmil akhir, daidai da wanda yayi imani da Allah, yayi imani da ranan karshe, wajahada fi sabilillah, yayi jihadi dan yada kalmar Allah, la yastawuna inda Allah, ba za su daidai ba a wajen Allah. Wallahu la yahdi alqawma adh-dhalimin, ubangiji ta'ala baya shirye da mutanen da suke azzalumai. Abin nufi baya musu ga mankatar, baya datar da su cikin al'amuran su, duk abin da zasu yi zaka sun yi shi ba bisa dace ba. Wannan aya akwai wata kira'ar a kanta, yace kira'ar Abu Ja'far a riwayar Ibn Wardan, yace aja'altum suqyatal hajj wa amaratal masjidil haram, suqyatal hajj wa amaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabilillah. Idan muka dauki wannan kira'a wanda yake ita ma kira'a ce mutawatira, za ta dace da abin da ya biyo baya, kaman amana billahi, wanda ba mu bukatan takdiri wajen tafsiri. Amma inda mun dauki kira'ar aja'altum siqayatal hajj wa imaratal masjidil haram, anan gurin muna bukatan takdiri a babin tafsiri, domin siqaya da imara masdar ne, man amana billahi kuma suna ne. Kaga sai ya zanto al ismu fi muqabalatil masdar, to a irin nan shine suke cewa lalle ko dai muqaddara suna a wurin wannan masdarin, ko mu kaddara masdari a wajen wancan sunan. Wato ko dai mu ce aja'altum ahla siqayatal hajj wa ahla imaratil masjid kaman amana, kaga ahl suna ne fi muqabalati man, al ismu fi muqabalatil ismi kenan. An gane ko? Ko mu kaddara masdari a wajen sunan, idan mun ce aja'altum siqayatal hajj wa imaratil masjid al haram, sai mu ce ka imani man amana billahi, kaga al masdar fi muqabalatil masdar. An gane ko? Wato ko dai al-ism fi muqabalatil ism, ko al-masdar fi muqabalatil masdar. Amma idan mun dauki kira'ar amaratil masjidil haram, kaga amara wato jam'i ne na amir, kamar zalama jam'i ne na zalim, kamar kataba jam'i ne na katib, kaga anan gurin al-ism fi muqabalatil ism kenan. Wato ba wahala takdiri. Wannan dai ka'idoji ne na larabci, ga wanda yake ya fahimci wannan lalle zai kare shi a babin tafsiri da babin ulumi shar'iyya gaba daya. لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين.
الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم
الذين آمنوا وأن سكي إيماني وهاجروا كما سكي هجرة وجاهدوا في سبيل الله سكي جهادي دنيا كلمة الله بأموالهم وأنفسهم دوكيو ينصر كاو ننسو أعظم درجة عند الله وأن ننسوني مفيا جرمان درجة أوجن الله malamin suka ce a azamu a nan gurin afa'alu tafdil ne amma laysa ala babihi domin idan an ce a azamu wanda yayi imani yayi hijira yayi yaki shi yafi girman daraja a wajen Allah to wannan sai ba yi zuwa ga wani ya fahimci wanda bai yi imani ba wanda bai yi hijira ba wanda bai yi yaki ba shi kuma yana da daraja amma wanda yayi yafi shi daraja to amma wanda bai yi imani ba yana da daraja bai da daraja ashe a azamu a nan gurin laysa ala babihi لا يدل على التفضيل كما يدى الله ليتي أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مكيلة سكتي لا يدل على التفضيل لأن الخير أنا أقول إذا أكتي يدل على التفضيل كي نموند بأصحاب الجنة بأصحاب النار له شيء من الخيرية لكن أصحاب الجنة أوفر منه حظا في الخيرية وإنك يكون بها كأيكي نفيبا هنا فاتنكم بحيدا يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات وبنجي تعالى هنا مس بشارة وتباينات وأولئك هم الفائزون وأنن سوني ما سنة بوتا يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات وبنجي هنا مس بشارة درهما تم سمن دجاليسي ورضوان لكم يردا أقولك لا رضوان بضم الراء وجنات لكم الجنة لهم فيها نعيم مقيم سنة نعيمة ود فيك مدوم يا شين مقيم نعيم مقيم نعيمة مدوم يا ود باتها إنك ولا مقطوعة ولا ممنوعة suna cikin aljanna a dawwame malamai suka ce in ka sanya lura an ambaci abu uku kuma aka faɗi sakamako uku allazina amanu aikin farko kenan wa hajaru aiki na biyu kenan wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim to sai aka koma wajen sakamako yubashiruhum rabbuhum bi rahmatin minhu dai kenan wa ridwanin bi kenan wa jannatin lahum fiha na'imun muqim salata fi muqabalati salata wato uku da uku nan an ambaci aiki iri uku ga kuma sakamako iri uku rahma wato rahma sannan ridwan yadda ubangiji wanda wato wani abu ne mai ya shiga aljannan dadi tunda ubangiji zai ce uhillu lakum ridwani fala asqatu alaykum ba'dahu abada na saukar muku da yarda ta daga yau ba zan ƙara fushi da ku ba wannan dauri ne akan shiga aljanna sannan na'imun muqim in kana cikin abu daban a ce kuma in ka shiga ka shiga dindindin kuma kari ne akan shigar kenan tunda kila idan aka ce za a shiga a fito kaga akwai matsala kenan khalidina fiha abada inna Allah indahu ajrun azim khalidina fiha za su dawoma a cikin ta ita aljanna din abadan har abada babu mutuwa babu tsufa Allah sa muna tare da su inna Allah indahu ajrun azim lalle ubangiji subhanahu wataala a wurin sa ne lada mai girma yake abinda muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ya shafe mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.